Bayan salama irin ta addinin Musulunci, kamar yadda muka sani ko muka yi bayani, Allah ya ba mu dama. Kuma inda bai ba mu dama ba da yanzu sai dai a kai mu rami. To tunda muna numfasawa, malam ya yi kokari a game da karatu da yi na mata, kuma an yi sallah, sannan kuma lokaci ya yi na yanzu wanda yake za a gabatar da mahadara ta maza a cikin wannan majalisa, namu cikin wannan masallaci mai albarka. Don haka waɗanda suke nesa sai su ƙara so kusa, sannan waɗanda suke wajen masallaci kuma su shigo insha Allahu. Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale zai ci gaba da karatu a cikin wannan masallaci a karamukan Allah. Fa liyatafaddal mashkura majura.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yau mu sake maimaita tarihin tunda wannan latta ce ta maza 17 ga watan Ramadan 1438, kuma 12 ga watan 6 2017 miladiya, a wannan gari na Agumaki, karamar hukumar Babba Femi Owodi a Ogun, jihar Ogun a kudu maso yammacin Najeriya. Allah ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na Ahlus Sunna da ke wannan gari domin mu ƙarar da juna a abin da ya shafi addinin mu, abin da ya shafi duniyar mu da lahira. Alaramma yanzu mu ɗauki salo daban da wanda muka yi ɗazu. Sai ka karanta mana dai suratul Alaq ɗin daga farkonta.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Wannan ayoyi da alaramma tukur zakada ya janyo mana daga cikin Alkur'ani mai girma sun isa su zama misali na ayoyin da ya kamata a kafa hujja da su akan larurar ɗan adam bai halatta ya zauna haka ba, wajibi ne ya nemi ilimi. A aya ta farko a cikin sura ta farko, Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce iqra bismi rabbika allazi khalaq al-insana min 'alaq. Farko ya yi umarni da a yi karatu wanda shi kuma alqira'atu shine dammul hurufi ba'daha ko ba'daha ila ba'din ma nutqi biha, hada harafai da harafai da harafai dan su zama kalmomi, da kalma da kalma dan su zama jumla, da jumla da jumla dan su zama zance a fada, sawa'un ko abin da yake a rubuce a karanta shi ko abin da yake a zuciya a mayar da shi. To wannan kuma baya yiwuwa sai mutun yana da ilimi, ko dai ilimin karatun an koya masa ko ilimin rubutun ya karanta. Kuma wannan shine wahayi na farko da aka fara saukarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kan a ce masa yayi sallah sai da aka ce masa yayi karatu. Masana suka ce wannan yana nuni ne akan muhimmancin ilimi a cikin wannan al'umma, shi yasa ma har ake cewa da wannan al'umma ummatu iqra. Yahudawa Allah ya ba su dama amma ba su amfani da ita ba, ba a samu jahili ba irin ba Yahudi, saboda ga littafin an saukar musu da shi amma ba su tsaya sun nutsu sun koyi littafin ba ma. Allah ya ce wa minhum ummiyun,
wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab illa amaniya wa innahum illa yazunnun.
Allah ya ce a cikin su akwai ummiyai la ya'lamun al-kitab, ba su san hakikanin abin da ke cikin littafin da aka saukar musu ba, illa amaniya. Malamai suka ce amaniya an tana nufin sai dai kawai su karanta amma ba su fahimci me ke ciki ba. Sai zanto amaniya jam'i ne na amani, jam'i ne na umniya, ita kuma umniya tana nufin karatu. Akan ce tamanna idza qara'a, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a can, ya ce a suratul anbiya, wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
نعم الله يتي بمتبع يكون النبي فو منزوبة إلا إذا تمنى سيادي أكرم تاو متانا سأبن دا أكاس وكا مسرح كاك تمنى هنا بمعنى قرأ. تو إن يدي مسكراتين ألقى الشيطان في أمنيته سي شيطان يزوي ساتسوتن النبي سيجي جيب وتمغانا إرن تأنبو. Sai mutane su zaci wannan magana shedan din ita ma wahayi ce, kamar yadda ya musu a lokacin da Allah ya saukar da afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al untha tilka idhan qismatun dhiza, da manzo Allah ya karanto tun daga farkon wannan jami yana ta zuwa mushrikai sun taru cirko cirko sai da yazo wajen afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra, to dai kaka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a hankali yake yi. Sai ya gama da wannan ayar sannan ya dauko wata, sai shedan ya zo ya kwafi sautin manzo Allah sai ya kara tilkal gharani kul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja, sai ya zo da dudi tilkal gharani kul ula wa inna manya manyan gumakan na farko wa inna shafa'atahunna laturtaja, ai ana ma san su ceci mutum. Sai kuma manzo Allah ya ci gaba, alakum dhakar wa lahul unta, sai sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai fa'budu lillahi Allah subhanahu fashkuru lillahi fasjudu lillahi wa'budu fasajada rasulasa wa sajada almuslimuna wal mushrikuna ma'an, saka ce bai taba yaban gumakan mu ba sai wannan ku alqash shaytanu fi umniyatihi, shaytan ne ya saci sautin sa ya jefa a cikin karatun da zai faru. Shin Allah yana barin abinda shaytan din ya jefa? Sai Allah subhanahu ta'ala ce
فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته.
أبدا الشيطان إن يجيبها في الله يتحود شيء يشاري شيء يبوجي شيء يكنسل الإنسان. تسيبهم الله يثبت الدعاء ينسى. كمان ده أكي أتشان الله ينونة شعوان من تلك القرآن كل أولئهم باتت كم قرآن. وكاوة كنا إلا إذا تمنى sai yayi karatu. To la ya'lamun al-kitaba illa amaniya, ai illa mujarrad al-qira'a, kawai suna iya karatu ne amma ba su san ilimin ba. Shi yasa ma lokacin da sayyidina Usman ya rasu, san da aka kashe shi, da Hassan dan Sabir yake yin waka ta yin ta'aziyya ga sayyidina Usman, ya amfani da kalmar tamanna a ma'anar qira'a. Kun san ya gama karatun al-Qur'ani, yana cikin karantawa ya zo kan fadin Allah fa sayyidina Allah a lokacin aka kashe shi. شي نجي فأتمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر يا كرنت لتابم الله جنا أفركون درم كرشن درم كما شي كينا في متوى تقدر تدوسر أو شيش قال تمنى بمعنى ماذا قراءة تسيز أنت ومنهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني أي إلا مجرد القراءة كويسين يدي كراتني وإنهم إلا يظنون إن كذب يهودي إنما مغانا تابا جنزتوني إندي مغانا تاشا في الاهرة لما لما يسكتشتو أنا كراتن دا أكي مغانا شيني كراتن دا زي تيما كامك وجنسان وهي الله كما يعزاء بوتاو الله كما يعيك مات أمؤامل انت الله يعيك مات أزونا الدنيا لا تيا يد الله يكيسو وانا شيني كراتن da haka duk wanda yaje ya karanta wani abin da ba zai kusantar da shi zuwa Allah ba zai bashi damar ya rayu lafiya a duniya ba ya nemi abincin sa ya zauna da mutane kalautu ya zama kenan la ya'lamuna kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun sai sa Allah ya ga mana cewa wai su yahudawan ba wai jahilai ne dindin ba ya'lamuna zahiran
ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya
da abin da ya shafi zahirin rayuwar duniya sun san shi rayuwar duniya kuma sun shiga karkashin kasa sun yi nazarin duwatsu su ne manyan geologists na yanzu su ne sun kalli dan adam sun karanta ɗabi'unsa su ne sociologists sun karanta tattalin arziki da yadda ya kamata a yi wajen bunƙasa arziki da sauransu su ne economists su ne kuma accountants su ne duk wani abu da ka sani sun karanta human anatomy sun karanta geometry ilimin hay'a sun karanta astronomy sun karanta su ne pilot su ne kuma amma duk da haka sun kasa fahimta cewa in kafiri ya shiga wuta zai dawwama da su kafirai manya-manya amma ta suke lan ta masana naru
wa qalu lan ta masana naru illa ayyaman ma'duda
in ce kwana 40 za su yi abu ta sai a fito da su kuma a shigar su aljanna kaga ba karamin jahilci bane wannan shi yasa Allah subhanahu wataala yace mana mu ikra kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min ala to sai fara bayani akan abin da ba zai sani ba ma sai da izini Allah ya halitta mutum ne daga gudan jini asali daga maniyin namiji da yake fitowa daga tsatsansa kasan marainansa da kuma ruwan sinadarin halittar mace da yake fitowa daga karantar manta tsakankanin kirjinta wanda kuma yake sakkowa wajen biyan bukata ta sha'awa kuma sai a samu cakuduwar ruwan guda biyu sai su haɗu sai Allah ya bar su a wuri guda in aka samu kwayan namiji da kwayan mata suka haɗu a waje ɗaya wanda ilimi ne kuma ya tabbatar da haka sai a basu zuwa wani lokaci da Allah ya ga dama sannan sai Allah ya nuna musu hanyar mahaifa sai su tafiya santimita 5 ba sa ƙara ko ɗigo ɗaya sannan sai su isa zuwa ga inda mahaifa take daga nan inda aka sa su aka dasa su aka shuka su zuwa kanatun rahim channel na uterus sannan su shiga cikin mahaifa daga nan kuma sai a fara takwinul ajinna takwinul janin yanda ake a tsarin yadda Ubangiji yake tafiyar da halitta wanda ruwan yana nan a haka a matsayinsa na maniyi sai ya kwana 40 yana rufewa yana zama gansakuka ya murtuke ya yi wani abu jajaja kamar irin jinin da dabba take kakinsa in an yanka ta kulle wanda yake faduwa to haka yake koma to shine alaq din wanda kuma cike yake da sinadari na cells kafin ya zama cells din wanda daga nan sai ya dauki tafiyar kuma kwana 80 a gaba wanda wannan shi ake kira blood clot a human anatomy a biology to daga wannan blood clot din zai tafiya dinga kumbura yana sake rubewa yana kumbura yana rubewa yana kumbura yana rubewa sai zama kamar tsokar da aka tattauna ta bayan kwana 40 ya cika kwana 80 kenan to wannan tsokar ce sai ta yi kama da wani abu sai ta zama wani abu da ake kiransa blastula bayan ta lalace kamar ta lalace sannan sai ta yi kama da wani abu da ake kiransa mulberry din da kamar akwai blackberry akwai mulberry akwai strawberry an san su ko duka fruit ne to ya kama da wannan mulberry din shine sai suke ce masa morula zai wani kwarzana ya fito da wani abu kamar kuraje daga nan kuma
cikin kwana 40 din sai ya fashe sai ya zama guda biyu sai kowane ɗaya daga cikin bin sai ya fashe ya zama biyu sai ya zama hudu sai ya koma takwas sai ya koma 16 sai ya koma 32 sai ya koma 64 sai ya koma 128 sai ya koma 236 sai ya koma 472 sai ya koma 600 700 da kaza a haka zai ta ninninkawa a haka sai ya zama millions of wannan abin to su ne cells din sai su tattaru sai na kai ya koma kai sai na kafa ya koma kafa na ido ya koma ido na ciki ya koma ciki na zuciya komai a haka sai kuma ai dan adam to kaga Allah sai khalaqal insana min alaq yau sai ilimin zamani ya tabbatar mana lalle haka ne khalaqal insana min alaq to amma ba an gama ba kenan sai Allah ya ce ikra ka je kai karatun dan zaka san haka ne ba dan ko ba sai dan ka fahimci cewa kai ba wani bane me kai ne da can fa an halitta ka ne daga ruwan da yake kazanta ne ma kuma sanda zai fita din ta wata wulakantacciyar hanya yake fita mutum ba zai so a ganshi sanda yake fitar da ruwan ma kai karatu ka san kanka amma ka sani wa rabbukal akram duk karatun da kayo har ya sa ka bar ubangiji dan ubangijin ka shine yafi kowa karamci shi yafi kamata a girmama to sai aka ce karatun da ake nufi shine karatun sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin addini sai kuma karatun gefe da zai taimaka maka wajen fahimtar Allah din ko kuma zai taimaka maka wajen rayuwa da zaka samu rayuwa ka zauna lafiya a duniya ragowa ilman kenan ka iya ka hankalinka ya ƙara ƙaruwa irin philosophy da calculation da statistics da sauransu sa'an nan kuma domin in ka nutsu sai ka bautawa Allah a ciki ma kuma sai ka iya gano hikimar Allah ta halitta kuma ka iya gano girman Allah ka bauta masa sai sai ce Allah zai allama bil qalam wanda duk wani ilimi da ka sani Allah ne ya sanar da shi ta hanyar alqalami allama al insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da mutum abin da bai sani ba to wannan ilimin shine Allah ya goranta mana yake cewa ar-rahman Allah shine ar-rahman kamar tunda an yi bayani a baya an ce ubangiji subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu takawa ranar alkiyama suna nan a cikin aljannatai da kuma koramai ranar alkiyama a ina wannan aljannat take da koraman sai aka ce fi maq'id sidqin a can wani position ne na gaske a ina ne inda malikin muqtadirin ar-rahman shine malikin sarki wanda komai nasa ne ba a ce malik ba aka ce malik akwai banbanci tsakanin malikun da malikun malik shine wanda yake da total power and control na abu a wanda yake da instant power and control malik kuma wanda shike da total power and control ka dau misali da haya da mai gidan haya da wanda yake haya ga gidan haya ga tenant ga landlord gidan nan nawaye na landlord ne amma wace da ikon rufe gidan din dare yayi tenant landlord ya ise yazo ya kutsa kai kawai ya shiga gidan tenant bai isa ba ko dole sai ya nemi me kaga wace da instant power of and control na gidan tenant ne wanda shi landlord yana da limitation bai isa ka kawai yazo ya shiga gidan ka ba ko yayi kaza ko zai turo sajeyas ko wani abu sai ya nemi izinin ka dan haka a lokacin kai ne malik malikul bait amma kuma in ana so a toshe wannan kofar a bude wata kofar fa tenant yana da ikon da zai haka sai dai me landlord ne kuma shine yanzu kuma a lokacin shine yake experiencing mulki na hakika to Allah shi malik ne kuma malik ne shi yasa a cikin suratul fatiha duka aka karanta da alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اقرار عاصم الكوفي ده علي الكسائي كنغا موما saboda hafsu yana yin yana ruwayarsa daga wajen asim da haka da hafsu da shu'ba da lays abul haris da hafsu duri sune suke karanta malik yawm al-din rago qura'u kuma nafi al-madani da ibnu kasir da ibnu amir da abu amr da yazid ibn al-qaqa al-madani da abu ja'far kiran da khalaf ar-ra'sa ta 10 da kuma yaqub al-hadrami su a qura'u takwas gabaki ɗayan su suna karantawa da maliki yawmiddin kaga san maliki shike da total control da komai at the same time kuma hatta control din ma wanda yake has to do with instant power to shi ma dai na sani sai ya ga dama ya san maka a wani wajen kuma kawai kira'a ɗaya ce kamar qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas bai halatta ka ce malikin nas saboda anan ana maganar mutane to ana maganar immediate control na mutane shi yasa ba zancen maliki bare a ce to sai an yi proposal an kai file Allah yana tare da kai shike mulkinka amma da aka zo maganar mulki ba da mulki saboda akwai protocol na ba da mulki kuma akwai time da system da waye Allah ya ce qul allahumma malikal mulki bai ce mulki anan bai halatta ka ce qul allahumma malikal mulki ba dan ka ji akan an ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin wancan kira'a ce wa maliki yawmiddin rawihi nasir wa inda sirati was sirati liqumbula haka imam shafi'i ya ce to ubangiji subhanahu wataala shine malik to malik kuma ta hadar da maliki da maliki inda malikin muqtadirin wanda yake da cikakken iko na mai fadin da tsukakken to kai ka ce ana so a san to wannan mai mulkin gashi muqtadirin kuma tana daukar mai kuntatawa to sai aka bude sabuwar sura da sunan da kowa yana jin dadin sa the compassionate the merciful the most gracious Allah kenan ar-rahmanu ai kamar ka ce an ce manil malikil muqtadiru sai aka bude da khabarul li mubtada'in mahdhufun taqdiruhu huwa ai huwa ar-rahman ko huwa allahur rahman shine Allah mai rahama to daga cikin rahamar sa allama alquran shine ya koyar da alqurani wanda yake dauke da ilimin komai khalaqal insana allamahul bayana shi ya halitta dan adam kuma ya sanar da shi bayanin komai to anan kaga ubangiji subhanahu wataala yayi mana gori da wannan ilimin da Allah subhanahu wataala ya bamu ba kuma anan ba ma wannan gorin bai fito fili ba kun san shi Allah yana gori kuma ya halatta ya gori wannan ma shi yasa muka kara fahimta cewa lalle shi ne Allah mu ko bai halatta ya gori to na Allah zai ce alam naj'al lahu aynayn ba mu muka baka idanuwa guda biyu shin me gori ne da Hausa gori yana ɗaya daga cikin adabi na Bahaushe duk inda ka samu Bahaushe ba za ka rasa shi da gori ba akwai al'ummar da ba su saba yin gori ba bature a rayuwarsa bai san gori ba za ka ɗau dogon lokaci kana sifanta masa gori bai san shi ba saboda yana da takaitacciyar rayuwa ba irin tamu ba ce mu kuma saboda muna da alaka da larabawa ta wani ɓangaren don haka mu dai muna gori kuma amma ba kyau wa lisanin wa shafatai wa hadainahun najdain duk shi Allah yake yi to saboda haka Allah sai ya ce Allah shine ya fito da ku daga cikin iyayenku ba ku san komai ba
huwa allazi akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun
Allah ya fito da ku daga cikin yayanku ba abin da kuka sani amma sai Allah ya sanya muku kunne kuke ji da shi sai ku je ku nemo ilimi ya sanya muku ido kuke gani da shi sai ku je ku gani ku karanta wal afida ta yi ba ku kwakwalwar da ita ake taskace komai a kiyaye komai a san komai a iya gane komai Allah ya muku haka ne dan ku gode masa to sai Allah subhanahu wataala a sura ta uku da malam ya karanta mana wal asr Allah ya yi rantsuwa da zamani wanda a cikin sa ne komai yake duk abin da ka sani duk duniyar gaba ɗaya a cikin zamani za ta fara a cikin zamani za ta tare in wannan zamanin ya kare sai wani ya shigo in wannan zamanin ya kare sai wani ya shigo Allah ya rantsuwa da zamani saboda muhimmancin sa a rayuwar dan adam ko kuma Allah ya rantsuwa da sallar la'asar saboda muhimmancin ta a cikin salloli kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi muhimmancin ta a cikin suratul baqara ya ce hafizu ala salawati
hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin
arwato da Abdullahi dan Mas'ud yana karantawa hafizu ala salawati wa salatil wusta salatil asri ma'ana ita ce salatil asri anna hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari sahih muslim da muwatta imam malik manza daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa allati tafutu salatu al-asr wanda duk yake bari sallar al-asr take huce shi ya makara bai ta ba ka annama wa tara ahlihi wa malahu inda zai ga masifar da ya shiga ciki da irin asarar da ya gwanda ace ma yazo gida ya tar iyayensa duk sun mutu da matansa da kowa nasa dukiyarsa ta kone ya zama saura shi tsingirajin sa wannan ya fi masa sauki akan ya rasa sallar la'asar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli guda biyu munafikai ba sa iya yin su sallar asuba da sallar la'asar to dan haka ita ma muhimmancin ta a rayuwar musulmi ta kai Allah ya rantsuwa da ita saboda haka Allah ya ce wal asri sai ya ce innal insana lafi khusr dan adam yana cikin asara a rayuwarsa gaba ɗaya duk wani mutum da ka sani al insan anan akwai alif da lam wacce take listed graph il jins duk wani dan adam ya shiga ciki sai wanda aka togace su ai aka togace illal ladina amanu sai wanda suka yi imani imani kuma baya yiwa sai da me sai da ilimi al imam al bukhari a cikin sahih al bukhari ya bude babu yace babul al ilm qabla al qawli wal amal babin da yake magana akan cewa sai ka fara yin ilimi kafin ma ka fara imanin baka da na aiki sai ce wa qauluhu ta'ala da kuma fadin Allah subhanahu wata'ala fa'ala
fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
الله يتي فاعلم كيس كفارين إلمي تكونا كجيك سني أنه لا إله إلا الله كاق لا إله إلا الله ما بذاك يتوسي كاسن تكونا شيسا دزارة متن يازوزي مسلنت أولنا كفارة مسجيني تو كاسمني مسلنتي kasan musulunci shine shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda in ya sani ce to sai kai kalmar shahada amma aka yazo yace na zo ran musulunta a sai tsayatukun a gaya musulunci sai kai ni ko ma me zan karba to gobe ba zai ga wani addinin yace zai karba ke sai a dakata a fara sanar da shi musulunci cikin nan take sannan a bashi kalma fa'alam kenan al ilmu ilmin shi kake fara yi kafin ma ka fara aiki da magana qabla al qawli wal amal to Allah yace illal ladina amanu sai wanda suka yi imani su kadai ne basu shiga uku ba wa amilus salihati suka yi aiki da ilimin nasu da suka koya aiki nagari wata wasu bil haqqi suka yi wasiya da gaskiya wata wasu bil sabr kuma suka yi wasiya da hakuri lokacin isar da wannan ilimin kuma suka yi hakuri wajen isar da wannan ilimin to in uwa darajar ilimi ce ta sa ubangiji subhanahu wataala ya yabi ilimi kuma ya yabi wanda suke da ilimi kamar yadda Allah subhanahu wataala yace qul hal yastawil ladina
qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatafakkaru ulul albab
Allah yace ka ce shin wanda suke da ilimi za su yi daidai da marasa ilimi ne ba zai yi ba amma masu hankali ne kadai suke wa'azantuwa su gane in an gaya musu haka ubangiji subhanahu wataala ya fifita annabi adam akan mala'iku sakamakon ilimi da ya ba annabi adam na sanin wasu abubuwa mala'iku ba su sani ba Allah ya kira mala'iku gaba daya yace ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa kaga ce ya ubangiji ba mu da ilimi ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu sai Allah ya ce da annabi adam an bi uhum bi asma'ihim ba su labarin sunayen to dawa Allah ya koya masa sai yace wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza yana gama gaya masa sunayen sai Allah ya ce to ba na ga muku cewa ni na san gaibi dake cikin sammai da ƙasa ba kuma na san abin da ku sani ba to ku yi sujada ga annabi Adam kun ga Allah ya fifita annabi Adam akan mala'iku saboda me ilimi tunda Allah ta yi wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam ilimi na sanin sunayen abubuwa hada aka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu
ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafassahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshidu fanshidu وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
الله سبحانه وتعالى يتي يقوم من أي إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس أو تقرأكم في المجالس إذا أكتشي مكوكي كويسه ku daidaita in ana filin yaƙi ko in ana masallaci to to fasahu ku dan mammatsa din dan yan uwan ku su samu waje yafsahillahu lakum kuma an kunya haka Allah zai buda muku akabarin ku zai buda muku arzikin ku wai za kilan shizu in an ce kuma ku mammatsu ku harhado ku harhado ku harhado ko kuma ku dan fadada kan shizu to ku fadada din yarfa'illahu allazina amanu minkum duk wanda suka yi imani suka bi Allah suka bi manzon Allah to tun a duniya Allah zai daukaka su daraja matsayi matsayi wallazina utul ilma sannan suma wanda Allah ya ba su ilimi Allah zai daukaka su daraja daraja babu wata sifa da Allah yake da ita kuma ya yadda mu sifantu da ita ka fadayen mu irin ilimi Allah ya sifanta kansa da ilimi a wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kansa da alimun Allah ya sifanta kansa da cewa a'lamu Allah ya sifanta kansa da cewa allamu mushtaqat na ilimi da yawa Allah ya sifanta kansa da shi misali alimun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu alimun hakim alimun bi dhati sudur allamul ghuyub wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun innaka antal allamul ghuyub haka aurare daban-daban to haka zalika kuma Allah ya yadda mu ma mu sifantu da sifa ta ilimi kai an ce ba wata sifa da dan adam yake da ita a duniya mai daraja irin ta ilimi an hadu da ilimi da hankali kamar yadda malamai suke bada misali sai wai aka ce wanne yafi hankali ya fito yace ni ba nafi ilimi yace a ni nafi sai aka ce to ayi musu shari'a kowanne ya faɗi dalilin sa ilmul alimi wa aqlul aqil ijtama'a ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhuma qad ahraza ash-sharafa to shine sai ilimi hankali sai yace to ai ni sai da ni ake sanin waye ubangiji domin duk wanda ba shi da hankali shari'a ma ta sauka a kansa dan haka ni ina ganin na fika dan haka dole ka sallama mini ka gane ni sai ilimi fa afsaha al-ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyuna dani da kai wane ne rabbuna ar-rahmanu ittasafa dani da kai to wa Allah ya sifanta da shi kin ka ta wajen an sifanta Allah da hankali ai magana hankali ma a ubangiji bata taso ba ko ka ga wanda ya taba cewa da Allah Allah yana da hankali babu amma ka ta wajen an ce Allah yana da ilimi sanin Allah ya kai amma ka dinga ne ce hankalin Allah ya kai kuma yanda zaka tabbatar da ilimi gaba yake da hankali jahilin mai hankali da malamin mahaukaci wanne ne yafi amfani a cikin al'umma zaka mahaukaci ko karatun boko yayi zaka ga baya baragada da yawa iyakaci ya dau duk shinare ya gaggama karantawa ya faffalle kuma Allah in haukan ya tashi ko ba haka bane an kuma mahaudicin qur'ani ne in yaje ya gama haukansa izo na yana da kafa ita ba da tilawa amma jahilin mai hankali kuma fa sai kashe kama wai yana kokarin ya cece ka kokari yake ya taimake ka amma sai ya cuce ka a wajen shi bai sani ba to saboda jahilci ya ba ya saba wa Allah wai kokarin kyautata amma mahaukaci ne ilimi wallahi in ba haukar ne ya busa ba za ka gan shi da nutsuwarsa da komai yana zuwa sallah amma hankalin ya tabu na ga shi sa ilimi ya fi komai a wajen ba wani abu da Allah ya ba dan adam da zai tunkaho da shi irin ilimi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hadisin Abdullah samari suka zo suka tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa musu yaya annabi yake sallar sa sai suka ce sallar dare kuke tambaya to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci kuma ya tashi ya karasa sallar dare ko ya fara yin sallar dare ya kwanta ya huta azumi ba suka ce wata ran yayi azumin nafila wata ran kuma ya sha ruwa na nafila ma'ana wata ran yana azumi wata ran yana shan ruwa in ba ramadan bane sai suka ce to aina nahnu min rasulillah ai manzon Allah mu ai ba manzannin Allah bane annabi shi Allah ya gafarta masa zulubansa dan haka ɗayan yace to ni na daina yin bacci gaba ɗaya zan dinga raba dare ɗayan kuma yace ni kuma na daina kula mata ba ruwa na ɗayan kuma yace ni kuma na daina cin abinci kullun azumi sai manzo Allah ya ji labari sai ya kira su sai yace ana a'lamukum billah dukkan ku na fi ku ilimi na fi ku sanin Allah wa ashaddukum lahu khashiya kuma na fi ku tsoron sa dan haka shi sa ba ma mai tsoron Allah sai ne mai ilimi كمان الله سبحانه وتعالى يفعل
إنما يخشى الله من عباده العلماء
Allah yake a cikin bayin sa shi Allah din malamai ne kai suke jin tsoron sa ba'ana masana wanda suke da sani ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad da kuma as-Sunan al-Arba'a illa Ibn Majah da isnadi wanda yake Hassan amma asalin sa yana cikin Sahih Muslim da cewa wata rana wani mutum ya taso daga Madina sai ya zo har garin Dimashq Damascus kenan a yanzu a Syria a lokacin Abu Darda Allah ya kare da a gare shi shine gwamna a garin sai aka kawo labarin cewa qadima rajulun min al-Madinati ilay ga wani mutum nan ya taso daga Madina zuwa wajenka sai Abu Darda ya fito sai ganshi yace ah ba aqdamaka ya rajul ya san shi a Madina amma kai tafiya kwana da kwanaki wata da watanni har ka iso nan me ka zo yi sai yace hadithun balagani annaka tuhaddisu bihi ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji an ce akwai wani hadisi ne da kai kake ba da shi ka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace amma ji da litijara ba kaya ka kawo na kasuwa ba yace amma ji ita li haja ba ka zo ne ko karɓa wata kwangila ko wani abu ba yace maji ita illa talaban li hadha alhadith kawai ka zo ne dan neman wannan hadisin sai yace kwarai sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya kama hanya ya bita domin neman ilimi to salakallahu lahu bihi tariqan ila aljanna wannan arwaya da na kawo muku arwaya muslim sahalallahu amma shi an abi hurairatan wannan kuma an abi darda Allah subhanahu wataala zai biyar da shi wannan hanyar ranar alkiyama shiga aljanna ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin sa al-ulama warasatul anbiya fi sharhi hadisi abi darda sai yace hanyar da ake nufi anan wasu malaman suka ce hanya ce ta gaske yanzu ba ka daga gidanku ka taho nan masallaci ba ka bata ne baka bata ba to a ranar alkiyama sanda ake cikin zulumi da damuwa da matsalar rayuwa kawai sai ka ga hanyar masallaci nan sai ka ga iko kamar annabi nan akwai kantin wani anan akwai gidan su wani anan akwai wannan kawai sai ka ga to kai ga hanyar da zaka bi maka tsira kana tafiya sai ta kai ka har aljanna wannan dai hanyar da kake bi kuma wallahi ala kulli shay'in qadir Allah zai yi haka in ya ga dama wasu malaman kuma suka ce a hanyar ba ta hakika bace hanya ce ta hankali misali yanzu ka je ka gama digirinka sai ka zo wajen al-Rahman tukur jira ka ce malam da Allah tunda Abuja kake ina so kai min hanya in samu aikin custom ma'ana ya haƙo rami daga unguwarku har zuwa inda gidan custom yake sai fita nan ka samu aiki me zai maka dalili ko sanadi to abinda ake nufi da hanya kenan ma'ana ran al-kiyama za a yi list a ce ina ƴan makaranta ina masu zuwa masallaci sauraron karatu ina wane abi da sun ta hanyar nan sai abi da ku gaba ɗaya abi da mu sai mu shiga aljanna Allah ya sa haka to dan Allah da waccan da wannan din wacce ce in aka baka ba za ka gode wa Allah ba kowace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna man fis samawati wa man fil ard duk abin da ka sani a sama da duk abin da yake ƙasa hatta al-hitan fil bahr kai hatta kifaye a cikin ruwa idan ɗalibin ilimi ya fito suna nema masa gafara har sai ya koma Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa Allah kar ka bari ya mutu akan ba daidai ba Allah kai masa kaza haka sanan maza Allah sai ga warce a cikin hadisin Abu Darda din wa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha sanan da zara ɗalibin ilimi ya fito ba kuna ganin in shugaba ya fito ba za ka ga mun sa ake masa ana kamewa sojoji to kai mala'iku ne suke sauke fuka-fukansu ai wannan abin da kake gani su ɗan jami'an tsaro suna yi na kame wannan mala'iku ma su ne amma su mala'iku ba kowa suke ba sai ɗalibin ilimi sai kawai su kame tabau ajnihataha kamar da fuka-fukan suna haka sai su sauke su haka Ibnu Rajab ya faɗa ko kuma la tabau ajnihataha suna shimfiɗa fuka-fukan nasu kai kuma sai ka taka ridan bima yasna saboda suna jin daɗin abin da kake sai manzo Allah sai ya ce kuma falalar malami akan waɗanda ba su da ilimi kamar falalar wata ne daren 14 akan taurari gaba daya. Sannan sai manzo Allah ya ce wa innal ulama warasatul anbiya, kuma malamai sune magada annabawa. Wa innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma faman akharahu akhara bihazzin wafir. Su malamai da annabawa ba su bar dinari ba su bar dirhami ba, sun bar ilimi ne, wanda ko ya kwashi ilimi ya kwashi rabo mai tsoka. Kamar mutum ne mahaifinsa ya mutu ya bar gida a London, ya bar gida a Paris, sannan yana da wani katon gidan a Maitama a Abuja, kuma yana da wani gidan a Agumaki. In aka raba wanda aka ba na Agumaki ya taba, waye ya fi tabawa? Wanda aka ce ka dauki na London din da na Paris din da na Sorbonne da kuma na New York da na kaza, shikenan ka gani shi kakarsa ta yanke sada. To wanda ya kwashi wannan gadan na annabawa, akhadha bihazzin wafir, ya samu babbar. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi kowa ilimi, kuma wanda ya fi kowa daraja a sahabbansa shine wanda ya fi kowa ilimi. Sai na Abubakar ya fi sahabbai kaf ilimi, da haka ya fi su gane maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya buga muku misali da wani bawa wanda khayyarahu Allah baina ma indahu wa ma indan nas. Allah ya aiko shi ya cika sakonsa, sai Allah ya tambaye shi shin ya tafi wajen Allah ko kuma ya tsaya inda mutane suke, fakhtara ma inda Allah, sai ya zabi shi wanda ya tafi wajen Allah. Sahabai suna ta murna an saukar da al-yawma akmaltu lakum, ko sai sai na Abubakar ya fashe da kuka, ya dinga kuka. Sai suka ce kun ga wannan dattijo da Allah, domin shi ma ya zama dattijo lokacin ya doshi shekara 60, yana shekara 58, shi bidan Allah dattijo. Wai kuka yake yi, wai me, ashe shi ya fahimci manzon Allah ake nufi shine wannan bawan kuma mutuwa ne. Kaga ya fi kowa ilimi kenan, ya fi kowa ilimi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisansa masu yawa ya yi mana bayanin falalan ilimi da falalan masu ilimi. To amma idan aka ce ilimi, abinda ake nufi da ilimi shine kamar da na faɗa, ilimin da zai taimaka maka wajen sanin Allah da kuma yadda zaka bauta wa Allah. Ilimin addini, sanin Alkur'ani, sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sanin logar yadda ake yin ibada. Duk wani abu da ya zama ba wannan ba, to ya zama abu ne da ba zai ci karo da wa'annan ba. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim daga Sayyidina Muawiya ta dan Abi Sufyan, Allah ya kare da a gare shi, yace naji manzo Allah sama akan minbari yana cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, duk wanda Allah ya so shi da alheri to Allah sai ya fahimtar da shi addini. Misali, kune kuna rayuwa, kuna kwana a shago, ko kuna kanti kuku biyar, to akwai wani alhaji mai kuɗi ya fahimtuwa ba ciniki kuke ba, harkan nan sai ku yi sati ma ba ku yi ko sisi ba, abinci ma sai an taimaka muku. To kawai da ya tashi sai ya buɗe wani business da zai iya kawo miliyoyin kuɗi a yini ɗaya a rana ɗaya. Kawai da ya tashi sai ya tsallake, sai ya zo ya samu ɗaya daga cikinku, sai ce kai zo ka je ka riƙe wannan business ɗin na ba ka. Da ku da shi wa yake so? Misali, da ku da bai dauke ku ba, da wancan ɗayan da ya dauka ya kai, a ganin ka wa ya fi kauna ya fi son sa wancan wanda ya gashi? To kamar haka ne, Allah ya zabe ka ya baka ilimin addini, to ya fi son ka akan kowa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda za a zo cikin jama'a a ce a zabi wane ne na gaban goshin Allah, to da shine wanda ya fi kowa sanin ilimin Alkur'ani. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim daga Sayyidina Usman dan Affan, Allah ya kare da a gare shi, khalifa na uku, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, wanda yafi ku alheri gaba daya a wajen Allah shine wanda ya koyi qur'ani kuma yake koyar da alqur'ani. Shi yasa ya zama wajibi ka daya ka fara ladabtar da kanka akan koyan alqur'ani mai girma da sanin sa, domin da haka ne zaka fifici ragowar mutane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Masu biye da su kuwa sune suka fi kowa amfanar da al'umma sune masana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wan-nur, abinda Allah ya aiko ni da shi dinnan na wahayi kwatankwacin sa kamar kwatankwacin ruwa ne, asaba ardan, ruwan sama ne ya sauka, sai ya sauka a wata ƙasa, ita wannan ƙasar da ruwan ya sauka sai ta sha ruwan ta koshi kai dam da ruwa kuma sai ta zuci wani ta kai shi can cikin ƙasa. To kun ga wannan ƙasar da ta sha ruwa ta koshi in ka taka ta zaka ji laushi ba ta da matsala, an kuma ka zo ka tona ta zaka haƙo ruwa a rijiya kuma zaka iya yin shuka ta fito. To wannan shine kwatankwacin wanda Allah ya aiko manzon Allah ya je ya ji hadisan manzon Allah ya ji Qur'ani ya koya ya sani yake koyar da mutane waɗanda suka zo suka tuntube shi da waɗanda ma ba su tuntube shi ba labarin koyarwar ya isa zuwa gare su koda kuwa iyalinsa ne kawai. Malala ya ce to akwai kuma wani bangaren na ƙasa, ita kuma a qabilatil ma, ita kuma amsakatil ma, da ruwan ya sauka bata sha ba, ma'ana ruwan bai zauna a kanta ba amma sai ta zuke a cikin ta, ita wannan kasar ba za ta iya fito maka da tsoro ba amma in ka tona zaka iya samun ruwa. To shine kwatankwacin wanda Allah ya bashi ilimin amma baya karantarwa, sai dai da ilimin nasa ba zai cuce ka ba saboda ya san cuta haram ce, da ilimin nasa zai baka duk wani haƙƙi da yake kanka saboda ya san muhimmancin haka, amma ba zai zo ya dasa ya dinga koyarwa ba kila yana da wani abin mai girma na al'amarin rayuwa. To wannan da wannan duka ba alheri bane. Yace sai na uku kuma, to yace akwai wata kasar ita kuma innama hiya qi'anun minha ajadibun innama hiya qi'anun, kasa ce faqo ita lam tumsikul ma, ita bata yi rike ruwan ba kuma bata sha ba, ruwan yana zuba ya gangare, da haka ita an ka tona ba za ka samu ruwan ba kuma babu shi a kanta. To wannan kwatankwacin wanda Allah ya aiko manzon Allah amma bai damu ma da ya san me manzon Allah ya zo da shi ba. Manzo Allah sallama shi ya fara fa'idan tuwa da sakon da Allah ya aiko shi da shi, sannan sai sahabbansa. Manzo Allah ya yabi sayyidina Umar a cikin sahabbai saboda Allah ya bashi kwakwalwa da basira da ilimi, kwakwalwa da basira da ilimi. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce baina ana na'im, wata rana ina cikin bacci, iz utitu bi qadhi labanin, sai gashi an zo min da kofin nono, ne mafarki an zo min da kofin nono, sai aka bani fasharibtu, sai na dinga sha na dinga sha na koshi hatta inni la ara riya yakhruju min baini azfari, sai da naga koshin ruwan ma yana fitowa ta jikin farata na. Mazala ce thumma a'taitu fadli Umar ibn al-Khattab, ragowar kuma ruwan sai na ba Umar. Sahabai suka ce fa bima awwaltahu ya rasulullah, da me ka fassara wannan mafarkin, yace al-ilm, shine ilimi, shine ilimi. To dan haka ilimi yana da matuƙar daraja da matsayin da Allah subhanahu wataala yana mutunta masu ilimin, yana girmama su, ya ba su ɗaukaka da darajar da bai ba wa kowa ba. To amma farkon abin da yafi zama wajibi ga mutum shine ya san qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi yace al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih, ma al-ilmu nasbuka lil-khilafi fasahatan bayna ar-rasuli wa ra'yi kulli faqih. Yace ilmi shine qala Allahu qala rasulullah, Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa bitamwihi, ba wani huru-huru da taku da gariya da gaskiya. Mal ilmu nasbuka lil khilaf fasahatan bayna ar-rasul wa ra'yi kulli faqih, ba wai ilimi shine ka zo ka dinga kawo sabani tsakanin manzon Allah da wani mai ilimi daban ba, a'a shine yake cewa yake cewa al ilmu ma kana fihi qala haddathana كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه وساويس الشياطين علمي شيني واندا أتكين سأقوي قال حدثنا قال حدثنا تودغشيكو مسي علم سنن عبادة da mu'amala da dokokin Allah subhanahu wata'ala da hukunce-hukunce shine ilimin fiqh. Shi ma ilimi ne na kai tsaye wanda da shi da Qur'ani tace kake karanta su kuma kai aiki da su. Qur'ani anan zaka san aqida, anan zaka san asalin dalilan hukunce-hukunce. Anan zaka san mu'amala da dabi'u da hal da kyawawan halaye. Haka sunna wata Annabi sallallahu alaihi wasallama. Fiqh kuma shi zai maka sharhi da bayanin hukunce-hukunce na shari'a da Allah ya dora maka ya wajabta maka da haƙoƙinka da ke kan wasu da haƙoƙin wasu da ke kanka. Wannan shine abu na biyu. Abu na uku, ilimin sanin tarihi. Kama daga kan tarihin annabawan da Allah ya aiko saboda yana da alaka da imani. Domin ba za ka zama mumini ba sai kai imani da annabawa. Kuma haramun ne a ce baka san annabawa 25 ba. Wanda kuma sai ka koma tarihi ba wai sanin shanu ba. A sani na haƙiƙa. Ga sunan Allah ya kawo su guda 25. Bari ku ji su Al-Rahman ya kawo. Tilka hujjatuna minhum.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
Kaga an kada da Annabi Ibrahim 18 haka ne ko to sannan kuma sai Allah ya ambaci Annabi Adam a wurare daban-daban kamar yadda yazo a cikin suratul Baqara sannan yazo a cikin suratul Ali Imran inna masala Isa inda Allah ka masari Adam kuma yazo a cikin surorin Al-Qur'ani daban-daban ya zama kenan nawa 19 sa'annan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambaci an faɗi zulkiful ko da dai sauran annabawan da wa'ansu ba a faɗe su anan ba wanda duka alqur'ani ya kawo su akwai na cikin inna auhayna ba mu da lokaci ne in muka tsaya kowane annabi mu faɗe shi akwai annabi Saluhu da annabi Hud kun ga an hada su zama 29 kenan da ɗaya ko akwai annabi Shu'aibu ya zama nawa kenan 22 kenan ko sa'annan kuma sai kuma annabi Khadir a bisa mazhabar ahlus sunna ya zama nawa kenan 23 ko sannan annabi Zulkifl ya zama nawa 24 mun faɗa annabi Adam ko yawa to sannan a Zulkifl ai ba an faɗi Zulkifl eh an faɗi Zulkifl 23 saura guda biyu to biyun ma dai suna cikin alqur'ani da zamu bi na ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lallai fa ka aiki ya awarta da Allah shi yasa zaka ga tun ana yara zaka ana annabawan da Allah ya aiko wajibi ne musan 25 sai a fara jero su Adam da Nuhu da Zakariya da Musa da wane ne da wane ne an tuno waka ko har sai an kai su to dole sai ka san tarihi zaka san wa'annan annabawan sai ka san sira zaka san waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma sa'annan sanin tarihi yana sawa ka kuka da kanka ka shiga taitayinka sanin tarihi yana sawa ka tsara fahimtar abubuwan da Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani domin tarihi yana ɗaya daga cikin safanni bakwai da Qur'ani ya zo da su wanda wasu malaman suna fassara wa'annan abubuwan da su ne sab'un min al-masani saboda ka ilimin tarihi ilimi ne na musulunci akwai abin da ake kira history akwai abin da ake kira historiography historiography ilimi ne na sanin falsafar tarihi kamar yadda su Ibn Khaldun suka yi wanda yana tafiya da bayani da sharhin tarihi shi kuma history shine mujarradin kawo maka abubuwan da suka faru a lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza to wajibi ne duka a sai a cikin al'umma an samu inda suka san su kuma ba laifi a ce dan adam idan ya kori jahilci a wayannan abubuwa da yawa wasu suna ganin cewa su kawai in ba ilimin aqida ba ba ruwansu da ilimi aqida ita ce farko domin da ita ne ake sanin waye Allah waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ce lahira me za a yi a lahira ya kaddara take yaushe za a tashi alkiyama ina alamominta bambanci tsakanin waɗanda suke kan turba ta gari ahlus sunna da waɗanda ba sa kan turba ta gari ahlul bid'a duka wannan aqida ake samu ibada anan ake sanin yadda Allah ya ce a bauta masa da yadda za a bauta masa to amma kuma abin da ya shafi harkar tarihi sai da ita ne zaka iya fahimtar ma addinin naka gaba daya domin a tarihi zaka fahimci cewa wannan aya ga lokacin da ta sauka ga san da ga abin da yasa ta sauka ga da waɗanda ake in ana magana adawa ka san tarihin su samudawa ka san tarihin su ashabul aika ka san tarihin su almu'tafika ka san tarihin su ashabul rassi ka san sa tarihin su saura minti biyar ba kuma insha Allah za mu gama a cikin minti biyar an gane sa'annan sai kuma ilimi na gaba bayan ka san ilimin tarihi to sai kuma akwai ilimin da za su taimaka maka wajen fahimtar waɗannan ilimin daga ciki akwai ilimin harshen larabci annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne kuma an saukar masa da alqur'ani da larabci wanda larabci ne kadai zai iya taimaka maka ka hawo matakin farko na fahimtar qur'ani in ba haka ba za ka taba gane alqur'ani ba in baka san larabci ba sai dai in ka samu wanda ya san larabcin ya dinga sanar da kai qur'ani ya dinga maka tafinta in nace sanin larabci ba wai ina nufin kawai wani mutum ya san inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne mai gani biya a sanin larabci na sosai ya gane me yasa Allah anan yace kaza kuma anan yace kaza famastata'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqwa me wannan ci tsakanin istata'u da istata'u zalika ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi nan tastati' nan tastati' me yasa nan aka ce tastati' nan aka ce tastati' kuma duk ma'ana daya وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من اقصى المدينه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون ما يسعى اكثر رجل من اقصى المدينه كان اكثر من اقصى المدينه رجل كما انك تاشي فسر دولك بعد بنبنشي لا بياني ما يسعى اكثر وتر الفلك مواخر فيه can kuma aka ce fihi mawakhira wannan balaga ce za ta saka gane me yasa aka ce wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nas min kulli mathal nako aka ce wala qad sarrafna lin-nas fi hadha alqur'ani min kulli mathal ta aka ce wala qad darabna lin-nas fi hadha alqur'ani min kulli mathal me yasa aka ce ya allazina amanu kunu qawamin bil-qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum can kuma aka ce kunu qawamin lillahi shuhada'a bil-qist wala yajrimannakum can bil-qist shuhada'a lillahi nan kuma lillahi shuhada'a bilqis me yasa aka ce haka me yasa nan ya halatta a ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin can me yasa iya malikin nas ne kawai me yasa wata ran aka kawo wawun wata ran aka kawo fa'un ka duba asbaha a cikin suratul qasas guda uku ce Allah ya ce wa asbaha fuadu ummi musa farira ta daya kenan ta bi kuma fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab ta'u kuma wa asbaha alladhina tamannaw makanahum asba guda uku amma ta farko wa asbaha ta tsakiya fa in ka ce wa za a yi maka gyara kuma akwai bambanci tsakanin wa asbaha nan da fa asbaha can kuma ta uku wa asbaha alladhina tamannaw kari in kai sai an ce ba haka bane to wannan sai ka san sirrin larabci ka san balaga ka san nahwu ka san sarfu domin sai da su zaka iya fahimtar alqur'ani Allah ya ce والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه iyaye da mazajin su suka sake su suka tafi da ciki to idan suka haifu dan za su shayar da dan shekara 2 in an yi sabani ga wanda yake so a cika shayar da dan nasa an gane to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce cewa liman arada an yutim marza'a sai Allah ce me wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kai da aka haifa maka dole kai zaka dinga ciyar da uwar kana bata tufafi kana bata arziki gurgurdan yadda aka saba gurgurdan kudin ka da arzikin ka har zuwa lokacin da zata yaye danta da maka dashi sai Allah ya ce ne la tudarra walidatun bi waladiha anan ka aje jigarin malami ka ce masa ya maka bayanin me ake nufi la tudarra walidatun wata kila ya ce la tudarra walidatun bi waladiha kada uwa ta cutar da danta to sai ce in dai haka kace to wajibi ne uwa ta shayar da danta kada sai kai dau danka ni zan tafi aure na a Allah ce la tudarra walidatun bi waladiha kada cutar da danta tace za ta je ta yi aure ta yace ce shi sai dai aje a shayar da shi ta ji tsoron Allah ta tsaya ta shayar da shi da kanta wani kuma sai ya ce maka la tudarra walidatun bi waladiha ka a cutar da da saboda uwa saboda ta haifi dan a tana ta zuwa ta yi aure a ce dole sai ta tsaya ta shayar da shi ka ga mu in ba har sha Allah ce ba wani zai warware maka wannan sai ka samu masanin nahwu da sarfu sai ya ce to mu dawo fi'ilin tadarra la tudarra asali tudarra tudarira ne radin biyu ce wanda ya dauke shi a matsayin mabni lil maf'ul mabni lil ma'lum active voice ne to sai a ce la tudariru walidatun kada uwa ta cutar sai zama walidatun fa'ilun ne ya zama subject of the sentence sai sa aka mai rufu'a an kuma aka dauke shi a matsayin passive voice ne la tudarra walidatun kar a cutar ba a san object ba a san subject din ba to walidatun ta zama object ne amma ta tsaya a san na subject to yanzu nan sai su warware maka sai ce ga yadda yake abin yake Allah ya ce at-talaqu marratan saki biyu ne to ina saki na uku kuma amma an ka san larabci sai ga tunda aka sa alif da lam to wannan alif da lam din tana da fassara shi yasa malikiya sai suka ce at-talaqul mashru'u ake nufi sakin da ya halatta amma idan mutum ya saki matarsa sama da saki biyu to yayi haramu amma kuma saki yayi amma kuma shafi'iya da wasu suka ce ai at-talaqul ladhi fihi ar-raj'atu dan ka ba magana saki uku ake ba sakin da ake wa kome shine na biyu na uku ba a kome to sai ka tafi ka dauko falsafar balaga da lugha kaga to me yasa aka sa alif da lam anan a koma baya an ambata at-talaq a baya an ambata da ma'arifa ko ba ma'arifa inda ma'arifa sai a ce to dama aka ambaci kalma ba ma'arifa in aka goya ta da ma'arifa to a bisa ka'ida ta balaga wannan ta biyin ita ce ta farkon in kuma ta farkon ce da ma'arifa ta biyin ba ma'arifa to kowace zaman kanta take in kuma kowace da ma'arifa ga matsayin su in ban sallah sai ba ka fahimci wannan ba to shi yasa ake kwaitar da mutane ta sai su koyi larabci to bayan nan kuma akwai ilimin muka da yawa akwai ilimin hadisi wanda zai taimaka maka ka tantance tsakanin wannan hadisin ya inganta wannan bai inganta ba wannan ya shafa wancan wannan hadisin manzon Allah ne ya faɗa wannan maganar sahabi ce kuma ba wanda ya saba masa sa'an nan in ba sahabi ya faɗi magana wacce ba zai yi a faɗe ta da ra'ayi ba kuma ba wanda ya saba masa to wannan hadisin duk da mauqufi ne yana da hukuncin marfu'i wannan ba wajibi ne kowa ya sani ba amma wajibi ne kowa ya amfani da sanin to da haka dole a samu mutanen da suka san wannan a cikin al'umma domin su tsaya su dinga haskawa mutane dole a samu masana usul al-fiqh da al-qawaid al-fiqhiyya da ad-dawabit al-fiqhiyya da al-ashbah wa an-nazair da al-furuq wanda abubuwa guda biyar ne wanda bawbawa zai zuke duk ɗaya ne mutum ba zai taba amsa fatawa ba sai ya hada waɗannan ilmin tunda akwai fatawar da tafi karfin hankalin tunaninka kwanan nan aka zo min da wata fatawa sai da na tsorata na firgita wani likita ne hankalinsa ya tashi sai ya bugo min waya ya buga wani ya hada wani lauya ya hada shi da ni ya turo min ya bugo min waya yace malam matsala ce muke fama da ita couple ne suka zo suna so za su yi aure sai suka zo ayi musu genotype test tunda yanzu ana yi domin a gane mace da miji masu aure wanda za su yi aure mace da namiji suka zo za su yi aure shikenan yace to da suka zo kun san shi wannan genotype din ana cewa al-genetic wirasiya muke cewa da larabci da su ne ake gane yanayin halittar dan adam da kuma irin kwayoyin jinin sa wani iri ne kuma da shi ne ake akwai abin da ake kira heredity and variation wanda anan ake iya ganowa shi bature yana da formula yana da mendel experiment yana da waye da in yayi gwada ya auna zai iya fahimtar cewa wannan in ya hadu da wannan za su iya bayar da da'iri kaza through wannan Mendel experiment din an fitar da wani first filial generation akai waye aka waye za a ce ah to wannan in doguwa ce wannan siriri ne baki farato ga irin dan da ake sa ran sa haifa to amma ba wannan ne yake sa ake jina type test ba abin da yasa ake je dan a gane shin za su haifi da ne fitila ko ba za su fitila AAAS haka ne ko to amma shi lab scientist din ko lab technician din yana garin abin da baya fada tunda ba aikin da aka sa shi kenan ba to a ciki yana iya gane asalin wannan matace ko namiji ne to yace da nayi wannan da nayi da aka gudanar da test din da aka yi result din sai naga ashe ita ma macen namiji ce ita kanta macen asali a genotype dinta yayi reading cewa namiji ce yace kuma nayi duka abin da zan na test na ga namiji ce amma kuma ga ta da halittun mace abin da zai iya kama da halittar mace amma exactly in aka komo biologically ba mace bace namiji ne kuma ba ta samu wannan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bare a ce akwai precedent check ba wannan precedental check ana bare ka ce ai na karanta a cikin sahih bukhari ko sahih muslim yanzu tukuna da jarin ilimin ka na sahih bukhari da muslim da kuma ilimin usul fiqi zaka zo ka na tatuwa yaya aka yi ce akwai wani abu da alikitanta ake kiran su menene irresistible ya faɗi sunan abun bai faɗo min ba yace to ka san lokacin da aka gama halittar dan adam mu mun san shi a ilmul ajinna in aka gama halittar dan adam lokacin da kowanne sali ya ja bangaren sa to akwai wasu abubuwa da ake kira hormones da larabci muna ce musu alhormonat wannan hormonat din kowanne dan adam akwai adadin hormonat da Allah ya sanya za su sauka a jikinsa wanda su suke demarcating din gender din sa suke tabbatar da gender sa ya zama namiji ko mace adadin gender hormones din da suke sauka a jikin mace daban da na namiji wanda su suke sawa mace kamanninta su zama irin na mace idan din ta girma ta kai munzari alamomin balaga irin na mace ya bayyana a gare ta ta dinga yin al'ada ya zan kuma reproductive organs dinta a wato gabobin haihuwarta ba irin na namiji bane to in dai Allah ya yi ka da hormones na namiji to ko da mutum ya fito a yanayin abin nan to a namijin sa zai zauna sunan sa a shari'ance namiji akwai hermaphrodite wanda ake kiran sa mata maza wanda shi ana samun disorder ne wajen saukar hormones din sai zanto an samu akasi ake samu sai zanto yana da halittun mace yana da halittun namiji to shi wannan in dai asali dama yana da halittun mace yana da namiji to za a iya mayar da shi guda daya amma su wannan masu irresistible din su kuma dole a yadda suke za su zauna domin shi asali da ya auna yace to madbatun matuci yace asalin marenansa ne sai akwai lebatu haka akwai su ne suka tamashe suka takure saboda rashin wadatar hormones din sai suka bada shape na kamar mafitsaran mace kuma ba shi da irin halittar al'aura ta namiji amma kuma akwai kafarta kuma za ta iya zuwa to ita kuma shi za mu ce ne ko ita ya ta taso a matsayin mace ta yi makaranta a matsayin mace ta girma soyayya ta shiga tsakanin su yanzu hukunci shine sa je su aure ko za a hana su aure ko me ana transgendering mutum yana namiji a mai da shi mace amma shi ma yana da nasa hukunci ku ce to wannan dole sai an san wa'ancan ilimin an koma an yi bincike akan tsari na fatawa da sauransu sa'annan za a iya bada amsa to dole a samu masu irin wannan ilimin a cikin al'umma kuma dole mutum ya kori jahilci sannan in ka dauki raguwar ilimai na duniya wanda babu lokaci da lokaci duk sai mu bi su ɗaya bayan ɗaya ka je ka koma cikin muqaddima ta Ibn Khaldun zaka ga duka ya dauko ilimin yayi bayanin su daki daki sala sala dalla dalla ana so musulmi ya zama wayayye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba likita bane amma yana bada magani in ka zo baka da lafiya zai ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza in abun kuma ya zan yana buƙatar experience na likita zai kira wani likita yace a zo ai lokacin da Sa'ad ibn Mu'az ya samu ciwo da jini ya kume masa a cikin ciki sai da ya kira wani likita ya masa aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo maganar technology ku duba building da construction manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya construction din masallacin sa shine yake bada umarni har da shi kuma aka dinga jera bulo bulo din yayi aikin birkila a wajen yace a sa kaza a sai ka sa kaza karshen rayuwarsa ma yanayin masallacin shi ya fitar da shaft ɗinsa da ventilation da komai yace kowace kofa da aka sa yanzu a toshe ta sai kofar da Abubakar ya bari sai abun waccan da waccan kaga kenan al'amari ne na rayuwa tsarin civil engineering da building and construction ba laifi bane dan mutun ya sani ni yanzu dan na karanta hadisin manzo Allah sallama ba wai ya nuna shi kenan sai dai in bari in zo an zo an yi taro na ɗan boko ne an gaba na rufe da addu'a ba a sai ni ma in kokarin dan koyi wani abun haka da zai iya taimaka ta tattali ilimin tattali akwai basis na ilimin tattali a cikin alqur'ani abin da ake kira economics kuma za ga muna da shi a al'adance kawai ba ma fa'ala shine a matsayin ilimin da zamu wayar da kanmu akai amma duk wata formula da za a kawo a kaita a ƙarshen ta a fitar da ita sai ga kai dama already kana kanta ilimin kididdiga gashi nan Qur'ani ya zo da tsari na kididdiga iri daban-daban accountancy da dukkan wani nau'o'i na branches na accountancy biology ilimin botany da zoology abin da shafi harkar tsirrai da abin da shafi harkar dabbobi duka addinin musulunci ya zo da asalin su basic abubuwan nasu kuma yayi bayani ilimin magana da kuma gane ɗabi'ar dan adam da abin da shafi ilimin bincike akan ƙasa wa min aljibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwan wa gharadi wasud an ce akwai wani professor jim sunansa one geologist ne professor ne na geology a Italy ko a ina ne yana jin wannan ayar yace wannan duk wanda ya faɗi wannan gaskiya shi yayi halitta kuma ya musulunta sakamakon haka ilimin abin da shafi harkar medicine da pharmacy da biology da human anatomy abinda shafi harkar likitanci da tiyata da tsarin bada magunguna da komai an taba yin wani conference a Riyadh a kamar shekara ta 2000 kusan shekara dai 2017 kenan zuwa yanzu da aka yi shi shine babban conference da aka taba yi akan mu'jizozin alqur'ani da sunna aka gayyaci wanda shine a wancan lokacin kusan shine leading professor akan abinda shafi harkar microorganisms a duniya sannan abubuwan da ba a ganin su sai an samu dubin dubarudu wani professor John menene suna manta karashin sunan nasa wanda suka hadu da manya-manyan masana musulunci su professor Abdulmajid Zandani na Yemen da manya-manyan malamai su Zaghalul An-Najjar suka hadu karshe da aka zaunar da shi ana yi masa tambayoyi akan abubuwa aka ce yanzu misali idan a matsayinka na me hukuncin an samu annoba a gari shin ya kace gani in annoba ta barke a gari yace in ni ne shugaban kasa zan turo jami'an tsaro za su tsaya a bakin kofa su hana shiga su hana fita aka ce a'a kwalara ta barke ka hana fita gwanda hana shiga dan kar su shiga su dauka amma hana fita fa yace saboda a likitance da zara annoba ta bayyana a gari aka ga mutum daya ya dauka to sama da kaso kaza bisa 100 na garin duk sun kamu sai dai ko yanayin system na immunity yanayin garkuwar jikin dan adam ce ba kowa ne za ta yi masa tasiri ba to amma cuta takan tashi daga mara lafiya ta samu mara lafiya ta kara masa rashin lafiya takan tashi daga cikin mara lafiya ta samu mai lafiya ta sa masa rashin lafiya takan tashi daga cikin mara lafiya ta shiga cikin mai lafiya ta kara mai lafiya tana tashi daga cikin mai lafiya ta shiga cikin mai lafiya ta sa mai rashin lafiya yace to dan haka sai in hana shiga in hana fita ya ka ce mu da manzon Allah mu ya faɗa ya ce in idza samitum bi ta'unin fi ardin fala tadkhula wala takhruju minha ni ma maki yace su suna da wannan alkitanci batun kaza fa aka dinga mai tambayoyi wanda duk abin yana nan yanzu akan internet da larabci ne mun sani ba ko an tarjuma su da turanci sai ga ashe a musulunci ma ba a buƙatar ka zauna haka nan abin da ake kawo na kiwon lafiya da wanke hannu kafin ka ci abinci da amma wanzu Allah ya ce mana in ka farka da safe kar ka tsoma hannunka a cikin abin alwala sai ka wanke so uku dan baka san inda abin ya kai mu hatta duniyar da ba a gani ma musulunci ya ba mu labari akan ta duniyar aljanu da duniyar mala'iku kuma in ka bi tsarin duniyar aljanu da musulunci ya ba mu labari zaka samu clear zaka samu wato bayani daki-daki bayyananne akan abin da ya shafi harkar abin da ya shafi aljanu din wanda har yanzu Bature bai gama imani da ita ba bori da ake yi da tsubbu a kasar Hausa ko kuma in ce ma a ko ina ma a duniya ba a kasar Hausa ba kawai kunan kuna tare da Yarbawa su ma gwanaye ne a wannan ina ganin ma ba lalle ba Hausa ya fi su ba duk wani abu da za su yi duk wani aljani da za su ainihin fada ko wane ne malam alhaji dan mero inna uwasu waye da waye wallahi duka addinin musulunci ya ga mana basic na ilimin gane su kuma da yadda za a yi maganin su to a dunkula a ƙarshe ɗan uwa muna da tafiya a gaban mu saboda cinkoso na gosulo ya kamata a ce biyu da rabi muka tsaya amma yanzu mun samu awa daya hikimar da ta sa na jawo hankalinmu ne wannan dogon numfashin akan abin da ya shafi wannan lecture zabarar da ƴan uwa akan abin da ya shafi harkar neman ilimi kuma kada mu takaita akan iya ilimin da muke yi kawai na sana'a mu tsaya mu nemi ilimin addini yadda ya wajaba malamin addini ya bauta wa Allah haka ya wajaba kowane mutum ma ya bauta wa Allah hatta makiyayi a gonarsa hatta mai sana'a a masana'antarsa hatta mai office a office ɗinsa wajibi ne ya bauta wa Allah to wajibi ne mu tsaya mu san ilimin bautar Allah subhanahu wataala sani na hakika ɗaya kenan sa'annan kuma wajibi ne mu iya bakin kokarinmu wajen taso da ƴaƴanmu akan tarbiyyar sanin ilimi domin da ilimi ne za su mutunta na gaba da su da ilimi ne za su iya rayuwa a duniya lafiya ba tare da sun samu wata matsala ba zan tsaya a nan ina fatan Allah subhanahu wataala ya saka wa dukkan waɗanda suka yi kokarin ganin cewa wannan karatu ya tabbata musamman ala ra'asihim kawuna wanda yake kanin mahaifiyata ne sarkin Hausawa da nan Sheikh Alhaji Ishaq Shu'aib Allah ya kara masa lafiya da martaba kuma Allah Ubangiji ya kiyaye shi ya kiyaye zuriyarsa baki ɗaya jikan mahaifansa tare kuma da ƴan uwana abokaina da suka rako ni ga babban abokina Malam Ibrahim Alhaji Ibrahim da Alhaji Zina ga kanina Rabi'u social media chairman social media na Lagos baki ɗaya sa'annan kuma ga shehin malami shi kuma yayana a Sheikh Tukur Jakada wanda mataimakin director ne a hukumar Fansho PFA a Abuja amma ta da aka yi aje komai nasa aka yi posting ɗinsa tasiri ya taho shi ma malami ne yana da sani na addini shi za ku ga ba sai na ja masa aya ba wata ran ma sai ayoyin da yake ban san manya ba sai ina dakatar da shi da kuma generator tafiyar ta mu gaba daya wanda Allah ya sani ba dan shi ba da taimakon Allah da ba abin da zai yi shine Malam Haruna kun gan shi dan attajiri ne dan kasuwa amma kuma dan agaji shi yake tuka mu shi yake tsara mana tafiyar shine shugaban tafiyar ta mu gaba daya da gashi nan yana nan zaune kun gan shi da kuma ƴan uwanmu da suka taho daga Shagamu suka zo musamman saboda kauna da kuma ganin cewa wannan abu ya tabbata muna fatan yadda Allah ya hada mu anan muna dariya kuma Allah ya sake hada mu a aljanna muna dariya baki daya halin da kasan mu take ciki na damuwa Allah Ubangiji ya yi mana iyayen mu mata da suka zo suka koma ba mu ta lokaci mun yi addu'a ba muka ce bari mu haɗe to suna nan ma to muna roƙon duka masu bukata ta alkhairi a cikin su Allah Ubangiji ya biya musu bukatunsu Allah Ubangiji ya biya musu bukatunsu masu neman aure a cikin su mata Allah ya ba su masu auren kuma Allah ya sanya musu albarka masu neman ƴaƴa Allah ya ba su masu ƴaƴan kuma Allah ya taya su ruku ƴan kasuwa a cikin mu Allah ya sanya musu albarka masu neman jari kuma Allah ya ba su wayanda ake bi bashi Allah Ubangiji ya yassare musu ya ba su ikon biyan bashi duka wanda yake da wani mara lafiya ko shi ba shi da lafiya a cikin mu Allah Ubangiji ya tashi kafadarsa wanda suke da mamata wanda suka mutu iyaye ko ƴaƴa ko ƴan uwa Allah ya gafarta musu Allah ya kai rahama da haske cikin kaburburan su Allah Ubangiji ya hada mu da su a aljanna baki daya hali da kasar mu take ciki na kunci da damuwa Allah Ubangiji ya yi mana wanda ake bi bashi Allah Ubangiji ya bashi ikon biya wanda yake cikin gida na haya Allah Ubangiji ya yassare masa ya saukake masa dukkan wanda yake da wani abu da ya dame shi ya shige masa gaba Allah Ubangiji ya maganta masa shi abin da yake yafi karfin mu kuma Allah ya sa mu karfin sa zamu gaban miyar addu'a muna fatan Allah ya amsa mana baki daya اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تقضي حوائجنا فانك بها عليم وعلى قضائها قدير اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معافيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
Mai tambaya yake cewa assalamu alaikum, na kasance ina zuwa talla wani gari, ina yin sauran salloli akan lokaci amma isha kuma sai bayan lokaci ya zanyi.
Lokacin isha baya janyewa sai sulusin dare na farko ya shiga. Saboda daga kowane lokaci kai sallah ko da ya kai karfe 11:30 na dare ko zuwa 12 sai lokacin sallar isha ne. Manzo Allah ma ya ce shine ma lokacin da yafi kamata a yi ba dan kan tsanantawa al'umma ta. Innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati. Saboda ka indai ka samu kai isha ka a wannan lokacin babu laifi, amma dai abinda ba a so shine mutum ya kwanta bacci bayan isha din da yi ta ba sai ya tashi ya rama kamar da mata suke. Indai kina so ki kai isharki karshe to kake baccin sai kin yi ta tukuna, amma wasu ana idar da sallan magariba sai su kwanta bacci. Sai su kwanta bacci karfe 7:30 sai kuma can karfe 2 sai su tashi sai su isha. An yi ba ai ba kenan. Gwanda dai ki ma bari ki sallar isharki karfe 8 da wani abu sanda ake yi, in ya so Allah bishi sai ki baccin ki sai ki tashi ki kiyamul layl. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum.